او کرشی دا تو
na biyu kuma abu ne da yake bukatan shiri kwarai da gaske, abu ne da yake bukatan shiri kwarai da gaske, saboda yana da kyau a yi ta'arifin malamin yanda ya kamata, a gurguje cikin abubuwan da suka samu. Malam dai an haife shi ne a garin Makka, ba a Najeriya aka haifi malam ba, an haifi malam a garin Makka ne, domin mahaifan malam da suna zaune ne a garin Makka, daga baya suka dawo gida Najeriya suka zauna a nan Kano unguwar Rijiyar Lemu. Malamina Malam Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ya fara yayi makarantar sana secondary school ne, ban da bayanin a ina yayi primary school, amma da cikin karatukan da muke yi da malam, malam sau da yawa yakan hakaito mana labarurrukan a zaman su lokacin da suke karatu a makarantar gaba da primary. Daga nan muka fahimci cewa malam yayi wannan makaranta ne a makarantar sakandaren musulunci da ke Gwale. Malam tun gabanin tafiyar sa garin Madina da'iya ne, mai karantarwa ne, kuma tun a wancan lokaci akwai alaka mai ƙarfi tsakaninsu da malaminmu marigayi, Allah maɗaukakin sarki ya cika kabarinsa da haske. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljanna ce makomarsa, ya kuma karɓe shi a matsayin shahidin sunna malaminmu Abu Salim Ja'far ibn Adam ibn Mahmud. Malam Sani ya karɓi karantarwar da Malam Ja'far yake yi a nan garin Kano, bayan tafiyar da Malam Ja'far ya yi ƙasar Saudi Arabia don karatu a kulli a tsangayar Qur'ani da ke Jami'ar Musulunci ta Madina. A taƙaice ‘yan uwana, malaminmu Muhammad Sani Rijiyar malaminmu Malam Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo yayi karatunsa na digiri ne, da digirin bayan digiri wanda ake ce masa masters, da kuma digirgir duk a Jami'ar Musulunci ta Madina. Duka kuma yayi ne a tsangayar karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da dabarun bambance kwaya da tsakuwa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma yana nake so na isa zuwa gare shi kai tsaye, shine da yawa daga cikin malam abinda kuka saba ji nasa shine karatu, amma gaskiyar zance malam ba a nan ne yake malam ba, malam yana malam ne a rubuce. Domin duk wanda ya san malam a rubuce, in ya ji shi a karatu zai ji shi ya masa lami. Malam Sani Umar Rijiyar Lemo, in na bugi kirji nake muku yanzu nan, a dai cikin 'yan Najeriya da suke raye, babu wani wanda ya yi rubuce-rubuce wanda kuma duniyar ilimi ba ta Najeriya ko ta kasuwar kurmi ba ta karɓi wannan abun a matsayin abu mai kima kamar sa. Yanzu ‘yan uwana ku ɗauka ku gani, Malam Sani Umar Rijiyar Lemo test ɗinsa da ya yi, ko kuma irin project ɗin nan da ake yi bayan an kammala digiri na biyu, wanda ya yi a kan bawabiul jarhi wa ta'dil inda zahabi, ma'ana siyar alamun nubala, da wasu littafan zahabi ya karanta ya cire wannan abu bawabiul jarhi wa ta'dil. Cikin labaran da aka faɗa mana, wanda ba malam ne ya faɗa mana ba, aka ce malam bai tunkari yin wannan aiki ba sai da ya karance siyar alamun nubala gaba ɗaya mujallali 37, sa'annan ya fara tsara ya ya kamata ya aiki. Sa'annan malam a dai wannan littafi tuntuni an riga ya an rubuta an buga shi, matba'ar buga littafan musulunci ta Adwa'us Salaf ta buga wannan littafi, yana nan kuma ya ɗi a duniya, yana nan cikin mujallali guda biyu. Malam hakan nan testinsa da ya yi na digirgir ɗinsa, wanda ya yi a kan almadrasa alhadisiya a garin Madina, wani abu ne na mayare a daga cikin yarurrukan malaman hadisi, malaman da suke garin Madina. Kun san dai garin Madina ba garin mai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma na sahabbai suka rayu, manyan manyan tabi'ai suka rayu, malam ya karanci wannan makaranta ya fara tsararrakin kowanne malami da yanda yake karanta da kaidan karatunsa da wasu bawabit na karantarwansa ya tara su a cikin mujalladi guda biyu wanda shi ma tintini malam an riga ya an buga domin abin da ke faruwa sai ake bugawa malam yakan ci excellence ma'ana yakan kai ka sami first class ne a irin wannan abu daga nan kuma sai a yi sai kai sai ga wasu madaboyi suna kokarin karban su buga kar malam ya ce na wuce gora da iri amma dai yana da kyau anzalun nasa manazilahu wannan zai sa an fada muku wani abu littafin da yan uwa suka fi sani da suna abin tarkifin habir malam ya haƙaƙa wannan littafi cikin mujalladi biyar wanda wannan littafi wani shahararren marubuwa mai tahqiqi da tafsir Uthaymeen Ashraf Maqsood in da ku tuna shi shine ya dauki kwangilan yin faharata ma'ana faharatan littafi ba shi yayi ba wannan zai gwada muku yanda shi malam yake a karatu sa'annan cikin littafin da littafin malam ba zan iya abunan ba ya kirga su ba iya wanda zan iya tunawa na san yayi tahqiqi littafin tabi'i al-igraq na Imam An-Nasa'i al-igraq wani tsari ne na ilimin hadisi wanda a gurin malaman hadisi ma sai mutum ya cika ya ba sa'annan ya iya magana a wannan fanni to malam ya haka ga littafin Nasa'i da yayi akan wannan abu sa'annan malam na da rubuce-rubuce a Hausa ma amma littafin sa da nan zan jawo hankalin ƴan uwa dalibai su ne ma su karanta musamman da yake wannan zamani ne na ƴan Shi'a suna kokarin yada aqidinsu akwai littafi da ya fassara na Abul Hasan An-Nadawi mai suna hannu biyu masu bar riga da kokar a cikin gwaranci amma da larabci sun san ne abdija al-yadani mutukuna abu makamantan haka bazan ita nan littafin su a guguje ba ƴan uwana kar na cinye lokacin da wannan bayani malam yana da karantarwa da yayi kai a kafet musamman mu ɗaliban jami'ar musulunci na Madina da wahala ɗalibi ya je jami'ar musulunci ta Madina tun daga shekarun da malam ya je jami'ar hansu tasa bai zamto ɗalibin sa ba shi yasa kuga muka masa mu'amala ne irin na almajiri da malami saboda dukkan mu dinnan mun yi karatu ba iyaka kata-kata a hannun malam Allah madaukakin sarki ya saka masa alheri musamman littafin bulughul marar malam ya mana karatu ba wai na ja a fassara ba in an karanta hadisi a tautauna yaya hadisin ya inganta meye matsalarsa yaya an samu sabani a kan lafuzan a kuma dagargaje abin da ke cikin wannan hadisi na fiqh sannan daga cikin abin da zan jawo hankalin ƴan uwa na ɗalibai su nema malam yana karanta da littafin at-tajridu sahih littafin da ya tara hadisan mabrin ya kokarin takaita hadisan Bukhari yana nan a Kano malam yake wannan darasi tun malam Jafar na raye ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsunduma mana shi a gidan aljanna sa'annan wani abu kuma duk da cewa malam kun san ba wai hadisin ne kawai ba malam mahaddisin alqur'ani malam kuma shine ya karbi dukkan tafsiran da malam Jafar yake yi tunda na gagari na tunda wanda malam yake ran talata da daga baya koma juma'a a garin Kano da kuma tafsirin da malam yayi a yake yi a nan Maiduguri kun dai je sha'azu sa'annan malam yana yin limancin sallar juma'a a masallacin Tsorayi yanda shi ma nan ne malam Jafar yake da zama yake kuma sallar juma'a hakan nan malam yana karantarwa laktara ne a jami'ar musulunci da ke garin Katsina da yawa daga cikin ƴan uwa ba san cewa a nan ƙasar akwai wata jami'a wacce sunanta jami'ar musulunci Islamic University of Katsina akwai jami'ar musulunci a Katsina wanda da malam Jafar da malam Sani dukan su da laktarori ne a wannan guri to malam alhamdulillah ya ci gaba da wannan jihadi ko wancan a Katsina ma malam akwai darasi da yake in ya je wanda ana sanya wannan darasin ma a jami'a nan gidan radio Katsina wani abu kuma shine malam bayan sa malamin tafsiri malamin hadisi sa'annan ko malam kasurgumin mawaki musamman waƙin larabci daga cikin baiwan da Allah madaukakin sarki ya yi wa malaminmu malam Allah ya bashi waqaha shi'riya duk wanda ya san me nake nufi ya yaren larabci zai iya gane me nake cewa malam lokacin rasuwan Albani da lokacin rasuwan Bin Baz ya yi waƙe-waƙe waɗanda sai a rede sai da ya zamto kusan duk wanda ya rubuta tarihin waɗannan malamai ina nufi tun a nan ƙasar Saudi Arabia da wahala baka biya yan ko bai dukan da malam yayi yayi kudin din sa a cikin litafi amma saboda kyan waka da kuma yin kai ma'ana da kuma yin da bata samu matsala a gurin ma'auna waka ba sa'an nan ƴan uwana ba sai na abun nan ba malam yayi wani waki akan Albani akan Bimbas akan malam Jabar sa'an nan kuma wani abu da nake so in ƙara jawo mana hankali in faɗa mana kan malamin mu malam kuma gwani ne akan computer gwani ne akan harkan abin da ya shafi internet malam yana da musharakat a site da forums na inna musulunci da yawa musamman muntaka ahlul hadith da NMN Nigerian Muslim Network akan internet sa'annan a ƙarshe malam yana da mata biyu da ƴaƴa da dama ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya dacewa cikin abin da na faɗa abin da na yi kuskure kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mini sa'annan kuma taken laccan da malam zai mana lacca ne akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina akwai darussa da abin lura da abin koya da abin abunan ɗanɗanowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin wannan hijira inda za mu ji daga bakin malam da fatan Allah ya dakatar da shi ya sa mu yi don Allah kuma ubangiji Allah ya karɓa ayyukan namu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهدك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na yi farin ciki matuƙa da gaske tare da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya bamu wannan dama mu yi wannan haɗuwa a wannan gari wanda ba baƙo nake a cikinsa ba ina ji na a tsakankanin ƴan uwana masoyana aminaina abokaina ɗalibaina wannan gari na Bauchi gari ne da muke da tarihi a ciki ba za mu manta ba a lokutan da muke zuwa duk shekara tare da malamanmu daga jami'ar musulunci ta Madina don ba da gudunmawa cikin karantarwa a wannan kwas da suke bayarwa na daura duk shekara saboda haka ba na jin baƙunta a zamana a wannan guri ina ji na ɗaya ne daga cikin dan wannan gari godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya bamu damar wannan haɗuwa da ya bamu damar wannan haɗuwa a wannan guri ba dan wani abu na duniya ba, ba dan wani abu na wata maslaha ta mutum da mutum ba. Abin da ya hada mu shine addinin musulunci, karantarwa irin ta Manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. A wannan dare abun hudu matashiyar tattaunawar mu ita ce hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A yau wannan shekara ta hijira muna 11 ga watan Al-Muharram, kamar yadda yake shine daidai wajen faɗan sunan watan Al-Muharram. Duk cikin watanni waɗanda suke na musulunci masu suna guda ɗaya, ba wanda aka raba wani zuwa wani ba, wannan wata shi kaɗai da yake da alif da lam. Al-Muharram ba cewa Al-Sha'ban ba cewa Al-Ramadan, shi kaɗai da ake ƙara masa alif da lam, ka ce Al-Muharram, cire masa alif da lam kuskure ne. A wannan shekara ta dubu ta hijira ta 1429 wanda kuma shi ne ya daidai da 19 ga watan ɗaya a shekarar miladiya ta 2008, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama makaranta ce faffaɗa wacce kullum musulmi ya yi nazari, ya yi darasi, ya yi bincike a kanta, zai fita da fa’idoji da darussa masu ɗimbin yawa. Yau da a ce musulmi a doron ƙasa a yau suna izina da tintintini game da waɗannan darussa da hijira ta ƙauta, da babu shakka sun samu gagarumin nasara a cikin rayuwarsu ta yau da gobe, a cikin gwagwarmayarsu ta tabbatar da wannan addini a doron ƙasa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dukkan wani abu na rayuwarsa faɗi tashinsa gaba ɗaya darussa ne masu zurfi ga musulmi. A koda yaushe muka ɗauki wani ɓangare daga cikin ɓangarorin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, za mu fita da darussa da fa'idoji masu yawa. Hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba ta zo ba ga sakan ba, sai da aka yi mata shimfiɗa, shimfiɗa mai yawa. Don haka za mu ɗauko kaɗan daga cikin shimfiɗar da aka samu ta hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Sanan duk makaran tasirin manzo ne sallallahu alaihi wa sallama, cewa bayan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya dawo daga garin Ta'ifa, tafiyar da ya yi don tallata da'awarsa, don tallata addinin musulunci zuwa ga ƙabilun da suke zaune a garin Ta'ifa. Bayan dawowa daga wannan tafiya wacce bai samu nasarar da ya yi tsammani zai samu ba, ya dawo garin Makka, sai ya shiga tallata kansa da da'awar da yake ɗauke da ita zuwa ga ƙabilu daban-daban na Larabawa da suke zuwa a lokacin Hajji. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yana musu sharhin menene musulunci, yana nema daga ɓangaren su cewa su yadda da abin da ya zo da shi na musulunci, su ba shi gudunmawa ta ba shi mafaka ta agaza mata da tallafa mata har ya isar da zancen Allah maɗaukakin sarki. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yana yawo a cikin kasuwanni da lokutan da mutane alhazai suke zuwa Makka, lokutan da ƙabilu daban-daban na Larabawa suke halarta, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawo cikinsu yana musu irin wannan shela. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana tare da shi duk inda ya sa ƙafa shi ma ya sa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wannan yawon shelar da'awarsa tare da Sayyidina Abu Bakar, saboda kasancewar Sayyidina Abu Bakar na farko shi ne abokinsa na ƙud da ƙud, wanda Allah ya bashi wannan suna na abokin manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zamu ji. Sannan abu na biyu sayyidina abubakar mutum ne da Allah ya bashi sanin nasaba dangantaka ta kabilun larabawa kowace kabila daga kabilun larabawa sayyidina abubakar zai baka labarin nasabar wannan kabila asalin ta wane ne dan wane dan wane dan wane har zuwa kashi zai baka labarin wannan kabila da tarihinta da halayyarta da kasancewar ta kabila ce da za a iya dogara a kanta ko ba kabila bace da za a dogara a kanta don haka da wannan maqsudi ne yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama yana yawon shelanta da'awarsa tare da sayyidina abubakar manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da da'awa zuwa ga Allah dare da rana a asirce ko a bayyane babu wani abin da yake taka masa birki akan wannan babu wani wanda yake iya shiga gabansa ballantana ya hana shi yana bin mutane a guraren tarurrukan su da guraren zaman su da guraren ibadun su yana gaya musu abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi haka yazo a cikin littafin sira har wani ana ce da shi Rabi'a ibn Abbad al-Dili yake babu labari yake cewa shi da idanta ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama a wata kasuwa da ake kira suqu zil majaz kasuwa ce daga cikin kasuwannin da suke ci shekara shekara a garin Makka yace ya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama a wannan kasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shila yana cewa ya ku mutane qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta yana yawo a saƙo saƙo cikin wannan kasuwa mutane kowa ya gan shi zai kauda kai babu wanda ya damu da shi wani lokaci kuma in ya je wani gure a yi tunturundu a kansa a zagaye shi ana jin abin da yake faɗa yana ta maganganunsa wannan mutum ya ce amma ban ga wanda ya tankawa manzo sallallahu alaihi wasallam ba cikin abin da yake faɗa shi kuma bai fasa faɗar abin da yake faɗa ba ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku ce la ilaha illallah za ku rabauta yace abin babaki a wannan lokaci sai naga Abu Lahab na ganshi da sandarsa a hannu yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallama a baya a baya yana cewa shi kuma ya ayyuhan nas inna hadha qad ghawa fala yughwiyannakum an alihati abaikum ya ku mutane wannan da yake muku wannan shelar batacce ne kada ku yadda ya batar da ku daga ababen bautar iyayenku shi kuma abin da yake faɗa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana guje masa shi kuma yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallama agidi agidi Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda ya ruwaito mana hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shekara goma cir yana bin mutane a masaukansu a lokacin hajji da lokacin cin kasuwanninsu suku majinna ko suku ukaz shahararrun kasuwannin nan da aka sani suna ci shekara shekara manzo Allah yana yawo ya bi masaukan waɗannan larabawa a gudane yana ce musu man yuqwini man yansuruni wane ne zai bani kariya wane ne zai bani gurin hijira har in isar da saƙon ubangiji in ya so Allah maɗaukakin sarki ya satanka masa da aljanna amma sai ya rasa wanda zai ce da shi zo in taimaka maka ko zan baka da sauki har ma Jabir yake ce mana mutum zai fita daga gidansa daga ƙabilarsa daga Yaman daga ƙabilar Mudar ko wata daga cikin ƙabilun Larabawa da niyyar zai je maka sai ƴan uwansa su taru su zagaye shi su ce to a hirɗinka idan ka je akwai wani yaro daga cikin Qurayshawa a hirɗinka kada ya fitine ka ya raba ka da addinin iyaye da kakanni haka ake yi kowane idan zai fita daga cikin kabilarsa zai zo Makka sai an masa wannan huduba din wannan ba ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi sanyi ko guyuwarsa ta tace abinda ya kara masa kaimi ya kara masa ya kara zaburar da shi akan wannan hanya kuma yana da takankancewa cewa Allah madaukakin sarki zai taimaka masa ya ba shi nasara ɗan uwa waɗanne irin darussa ne za mu fita da su daga wannan mataki na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ɗauka za mu fita da darussa kamar haka darasi na farko wannan labarin da muka saurara a yanzu shi zai nuna mana irin gwagwarmaya da faɗita da wahala da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kafin wannan addini ya kafa shi zai nuna mana irin kaidi da makirci da kitififi da yaudara da mugun tanadi wanda ya fuskanta daga Qurayshawa wajen yaƙar wannan da'awa wannan addini a matsayinsu na mutum ɗaya-ɗaya ko a matsayinsu na taron dangi darasi na biyu wannan yana nuna mana idan ka zama kai mutum ne da kake ɗauke da wani saƙo kake ɗauke da wata gaskiya wani gyara a cikin al'ummar da take ɓatacciya kake ƙoƙarin ka kawo gyara ka kawar da ɓarna ka kawar da mutane daga kan wani abu da suka saba da shi to ka sani cewa wannan gagarumin aiki da ka ɗauka yana buƙatar juriya yana buƙatar ka danna zuciyarka yana buƙatar haƙuri domin za ka gamu da yaƙi ba ji ba gani za ka gamu da cutarwa sannan darasi na uku wannan yana nuna mana cewa haɗuwar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tayi da waɗannan ƙabilu ya haɗu da wannan ya haɗu da waccan bai haifar da wata nasara ba domin ba a samu wata ƙabila ta karɓi musulunci ba amma kuma ya haifar da wani amfani ga ita da'awar da shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda alal aqalla annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dasa shakka a zukatansu dangane da aqidunsu kuma sun zaman masa ɗan jarida sun zaman masa waɗanda za su yi magana da yawunsa idan sun koma mutanensu cikin ƙabilarsu za su je su ce sun gamu da wani cikin Qurayshawa yana cewa a bauta wa Allah shi kadai shi ne zai amfanar shi ne zai cutar kada a bauta ma wani wanda ba zai amfanar ba zai cutar ba ya samu masu ɗaukan wannan saƙo ko da ba su yarda da shi ba su kai shi cikin al'ummarsu wannan nasara ce sannan abu na hudu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda muka gani bai bar wata kowace dama ba da ya ga yana da ita na ya ga cewa ya isar da wannan saƙo duk inda ya san cewa za a aika saƙonsa to zai aje kafarsa a wannan gurin ya je Ta'ifa ya dawo Makka ya je kasuwanni ya je ainihin guraren ibadarsu ya je masaukansu ya bi mutane ɗaiɗaiku ya bi su a dunkule babu wata dama da ya bari wacce yake ganin zai isar da saƙo sai da ya amfani da ita haka ya kamata wanda yake ɗauke da wata manufa yake ɗauke da wani saƙo na gaskiya haka ya kamata ya kasance yana amfani da dukkan wasu damammaki waɗanda ya ga sun buɗe a gaba gare shi na ya isar da wannan saƙo na gaskiya da yake shi don koyi da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na biyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ci gaba da bincike game da wani guri ko wani gari ko wata ƙabila wacce za ta rungume shi ta rungumi da'awar da ya zo da shi ya zama da ya samu wata katanga ko kariya daga abokan gabansa wannan ya ba shi ƴanci na ya fito ya isar da saƙo wannan ya ba shi ƴanci na ya fito ya faɗi abin da duk ya kamata ya fito cikin ƴanci wato ba tare da tsangwama ba sannan wannan darasi yana nuna mana cewa Qurayshawa sun yi amfani da dukkan wata dama da suke da ita na su ga sun yi sanji sun yi shishamaki sun hada manzo sallallahu alaihi wasallam isar da sakonsa mafi bolin abinda suka yi amfani da shi shine suka yi amfani da wani na kusa da shi suka yi amfani da babbansa Abu Talib Abu Lahab domin ana ganin sa makusanci ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bakar yaci jama'a za su yarda sai ai wannan baban sa ne ma domin babban sa ne shi ya tashi a gaban sa ya san me yi halin sa gashi yana cewa bakar yaci suna ga in sun yi amfani da wannan za su iya burkushi wannan da'awa za su iya murkushe har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan hanyoyi na cutarwa sun jefe shi sun zage shi sun zuba masa ƙasa a ka sun jefe shi da dano wasu sun ji masa rauni har jinin sa ya fita sun yi masa tuhunce daban-daban sannan wannan yana nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya sakankanta cewa Allah zai taimake shi duk irin abin da ya gamu da shi na gaba da kiyayya da biris da aka nuna masa bai sanya shi ya ɗeba ƙauna ba bai sa shi ya ja da baya ba bai sa shi ya yi rauni ba bai sa shi ya ce kai abin ya fi ƙarfi na ba a kullum ya tashi da safe jinsa yake cewa a yau wataƙila Allah zai taimaka min in isar da wannan saƙo kuma in samu nasara mutane su fahimce ni haka ya kamata dukkan wani mai karantarwa mai wa'azi mai ƙoƙarin kawo gyara mai ƙoƙarin kawar da ɓanna ya kasance ya sanya ta kankancewa a zuciyarsa da cewa Allah zai taimaka masa kada ganin matsaloli a gabansa nan da can su sa shi ya yi sanyi ko ya yi rauni ko ya zubar da makamansa na isar da gaskiya a'a ya tuna haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta kuma wannan darasi yana nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna gagarumin hakuri ana gaya mana Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hakuri to daga cikin irin waɗannan darussa ne za mu iya gane hakurin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam cutarwa mai cutarwa bata sa shi ya ja da baya ba cutarwar izgilin mai izgili bata sa shi ya daina abin da yake ba bata sa shi ya ɗauki wani mataki na gaggawa ba ko ya ce a yi fito na fito a'a ya yi haƙuri dai ya ci gaba da bin salon karantarwa ɗin nan haka Allah maɗaukakin sarki har ya ba shi nasara sannan abu na tara wannan darasi yana nuna mana yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya assasa da'awarsa a kai me ya assasa da'awarsa a kai ya assasa ta a kan cewa foundation jigo na farko wanda a kansa ne za a assasa kowace irin da'awa shi ne tauhidi sai tauhidi ya kan kama a zukata sannan ko menene za ka faɗa na alheri ya samu gurbin zama amma idan zuciya ta rasa tauhidi daidai take da ka ɗaga bokiti ka juya shi sama ta koma ƙasa ƙasa ya koma sama ka ce kuma zai riƙe wani abu na ruwa a cikinsa babu yadda za a yi ko cikin tekun duniya za ka dubiya wannan bokiti a kife ba zai fito maka da komai ba to haka zuciya take idan ta rasa tauhidi babu wani abin alkhairi da zai shiga ya samu istiqrari a ciki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya assasa da'awarsa akan tauhidi tamkar yadda manzanni da annabawan da suka gabace shi suka yi sannan abu na goma wannan yana nuna mana yadda mushrikan farko arnan farko suka san menene la ilaha illallah take ne kalma ɗaya ce yake cewa su faɗa kalman nan ƴan kalmomi ne taƙaitattu la ilaha illallah kawai wanda yake cewa su faɗa amma suka ja daga da shi suka ja layi suka raba gari suka yarda su yi fito na fito da shi akan wannan kalmar suka ce ba za su faɗa ba me ya hana su faɗa inda a ce kawai kalmar faɗa ce a baki ba sai su faɗa ba su ci gaba da abin da suke yi a zauna lafiya a sun san cewa wannan kalma ba wai a fatar baki kawai za ta yi lilo ba, a'a, dole ne tana da wasu sharuɗai da wasu ginshiƙai, sai sun samu kafuwa za ta samu gurin zama. Idan babu ɗaya daga cikinsu, to wannan kalma ko an faɗe ta za ta bi iska, ba za ta amfani mutum ba. Shi yasa suka dage suka ce ba za su ce la ilaha illallah, ba za su faɗa ba. Saɓanin yadda da dama daga cikin masu jingina kansu da musulunci a yau suka zahilci wannan kalma, ake ganin idan ka faɗe ta to ka je ka yi ta'asar da ka ga dama, ka je ka yi ɓarnar da kake so, babu abin da zai raba ka da wannan kalma. Ana jin cewa kalma ce da kawai take tashi a fatar baki, amma ba ta da wasu abubuwa da take karantarwa. Wannan shi zai haifarwa da dukkan wani mai kishi wani babban baƙin ciki a zuciya, a ce yau ga musulmi ɗan musulmi ɗan musulma bai san kalmar la ilaha illallah ba, bai fahimci abinda mushrikan farko ma suka fahimta ba. Babu shakka wannan shi yake nuna cewa aiki ne gagarumi akan dukkan wani mai karantarwa na sunna ya tsaya ya yi wa mutane bayanin kalmar la ilaha illallah filla filla har su fahimce ta. Annabi cewa yayi man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda duk ya mutu yana sani, yana da ilimin la ilaha illallah, wanda shi zai shiga aljanna. Ba wai kawai yana cewa la ilaha illallah. Mutanen Madina sun fara shiga musulunci. Hakika mutanen Madina su suka fi kowa ba da haɗin kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya zo musu da musulunci. Akwai wani lokaci da wani mutum da ake kiransa Abul Husayn ko Abul Haythar, Abul Haythar sunan shi Anas ibn Rafi', ya zo Makka tare da wasu samari daga kabilar Bani Abdul Ashhal, kabila ce daga cikin kabilun Madina. A cikin wannan samari akwai wani saurayi matashi da ake kira Iyas ibn Mu'ad. Sun zo suna neman haɗin kan Qurayshawa a kan yaƙi da kabilar Khazraj, saboda su ‘yan kabilar Aus. Sai suka ji manzo sallallahu alaihi wa sallama, ba su san shi ba, ba su san annabi ne daga Allah ba. Sai suka ji shi ya zo inda suke, ya ce da su hal lakum ila khairin mimma ji'tum ilayh, shin kuna sha'awar wani abu mafi alkhairi sama da abin da kuka zo nema? Sai suka ce da shi wa madha, menene kuma yafi abin da muka fito nema alkhairi? Sai ya ce da su neman zo ne na Allah, Allah ya aiko ni zuwa ga bayinsa in kirawo su zuwa su bauta wa Allah shi kadai, kada su gwama shi da wani abu wajen bauta. Kuma an saukar min da littafi, ya yi musu bayanin musulunci, ya karanta musu wani abu na Alkur'ani. Sai wannan matashi da yake tare da su Iyas ibn Mu'az sai ya ce, ya mutane na, wallahi wannan abinda wannan mutum yake faɗa ya fi abinda muka zo nema alkhairi. Sai wannan babban nasu wanda shi ne Abul Haythar sai ya ɗibi ƙasa sai ya watsa ga wannan saurayi ya mare shi a fuska, ya ce da shi ka ba mu ka rufe mana baki, kada ka sake furta wannan magana. Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi ya rabu da su, ya koma ya ci gaba da da'awarsa. Bayan sun koma Madina, harbu du'at, wani yaƙi tsakanin Aus da Khazraj ya ɓarke. A wannan yaƙi aka kashe shi wannan matashi da ake kira Iyas ibn Mu'ad. Sun ji shi yayin da a lokacin da ya zo mutuwa yana hailala, yana la ilaha illallah, yana kabbara, yana hamdala, yana tasbihi, har ya mutu yana waɗannan abubuwa. Shi yasa ba ta shakkar cewa ya mutu akan musulunci. Da wannan dai zaka iya cewa farkon wanda ya fara shiga musulunci cikin mutanen Madina waɗanda suka zo suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shine wannan matashi Iyas ibn Mu'az. Kaga wannan ba ƙaramin wato maki ne yake ƙarawa a cikin asusun samari ba, ba ƙaramin kuma ƙalubale bane ga su samari su san cewa wannan addini a karan farko lokacin da Allah ya aiko shi ya fara tsayawa ne akan kafadarsa. A shekara ta 11 da aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya haɗu da wasu mutanen Madina daga ƙabilar Khazraj su 6 a wani guri da ake kira Al-Aqaba. Ya zauna da su, ya kirawo su zuwa ga Allah, ya nuna musu musulunci, ya karanta musu Al-Qur'ani. Sai suka ji cewa wannan mutum yana ɗauke da wani saƙo na musamman. Abin da ya ƙara ƙarfafa musu zuciya su karɓi abin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi shine suna zaune a Madina tare da Yahudawa. Yahudawan nan mutane ne da Allah ya ba su littafi, ya ba su ilimi sama da sauran Larabawa waɗanda jahilai ne fitik, wasu ko rubutu da karatu da siyasa. Larabawa suna shirka, suna bauta wa mamaka, waɗannan kuma suna da littafi, suna jingina kansu ga Annabi Musa alaihi salam, suna imani kuma da sauran annabawa da suka gabaci Annabi Musa. To akwai rashin jituwa tsakaninsu da Larabawa na Madina, su waɗannan Yahudawa kullum takaddama ta ƙarke tsakaninsu da Larabawa. Sai sukan ce wa Larabawa, ai akwai wani manzo yana nan tafi kuma lokacinsa ya kusa, idan ya zo za mu rungume shi, za mu zama mabiyansa, za mu yaƙe ku mu yi muku kisa irin kisan da aka yi wa Adawa da Iramawa. Suna zuwa suka ga manzo yana cewa ni manzo ne daga Allah, sai suka tuna irin waɗannan maganganu da suke ji daga Yahudawa. Don haka lokacin da Annabi ya ce ku zo ku shiga musulunci, sai suka kalli junansu suka ce ya ku mutane, suka ce ya jama'a, lalle wannan shi ne Annabin da Yahudawa suke muku barazana da bayyana, kada su riga ku karɓar abin da ya zo da shi. Nan da nan sai waɗannan mutane guda 6 sai suka karɓi addinin musulunci suka musulunta. Sai suka ce mun bar mutanenmu a garinmu, mun basu da gaba da ƙiyayya da rigingimu tsakaninsu, babu jituwa tsakanin Ausu da Khazraj. Kace ta yi Allah maɗaukakin sarki, ya Rasulullah, Allah ya haɗa kan Ausu da Khazraj a hannunka, saboda haka za mu je mu kirawo su zuwa ga wannan addini mu nuna musu abin da ka zo da shi. In Allah ya yarda har ka zama kai ne shugaba a kan Ausu da Khazraj, to za ka zama babu mutumin da ya kai ka izza a doron ƙasa. Suka koma zuwa ga mutanensa, zuwa ga mutanensu, suka kirawo su zuwa ga musulunci, suka gaya musu abin da suka gani daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shekara mai zuwa da ta dawo lokacin hajji ya zo, suka zo su 12, wato sun ƙaru daga su 6 suka zama su 12. Suka zo suka yi mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum 10 daga ƙabilar Khazraj, mutum 2 daga ƙabilar Al-Aws. Mubarak ibn Samit, kamar yadda yake cikin Bukhari, kamar yadda yake cikin Muslim, ya gaya mana irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi chaffa da mutanen nan guda 12, wanda ita ce ake kira bai'atul aqaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya yi chaffa akan cewa za su bauta wa Allah, ba za su yi shirka da shi ba, ba za su yi sata ba, ba za su yi zina ba, ba za su kashe ƴaƴansu ba kamar yadda Larabawa suke yi, ba za su zo da ƙarya ƙirƙirarriya da za su ƙirƙire ta tsakanin hannayensu da ƙafafuwansu ba, ba za su saɓa wa Manzo sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abin da ya umarni da alkhairi ba. Annabi ya ce in sun yarda da waɗannan sharuɗa, to Allah zai ba su gidan aljanna. yace in kuma sun yi wani abu na laifi daga cikin abin da ya ambata to al'amarin su yana ga Allah in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama ya yi musu azaba yayin da suka tashi komawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga su jakadan sa na farko wanda shine Mus'ab ibn Ubay saurayi matashi dan gata dan dangi dan lele a gidansu bayan ya musulunta ya gamu da uba da bala'i da kiyayya sai da ya dawo rigar da zai sa ma tana masa wahala annabi ya zaɓe shi yace shi ne jakadansa na farko zuwa Madina yace maza ka tafi Madina ka karantar da mutanen Madina waɗanda suka karɓi wannan addini ka karantar da su Alƙur'ani ka koya musu addini saboda haka ake ce da shi muqri'ul Madina wato mai karantar da Alƙur'ani ko makaranci ko alarma na Madina ya sauka a gidan As'ad ibn Zurara wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan mutane na ƙabilar Khazraj da dama mutane sun musulunta a hannun Mus'ab ibn Umay wanda yana karantar da mu abubuwa da yawa na farko wanda yana nuna mana musulunci yana kawar da dukkan gaba da ƙiyayya da rashin jituwa da za ta iya wakana tsakanin kowace irin al'umma babu abin da zai fitar da gaba da ƙiyayya da ƙabilanci daga zukata sai addinin musulunci ka duba yadda Khazraj suka daɗe a jahiliya suna ta faɗa ba ji ba gani jini ya malala ya kwarara a tsakanin amma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci musulunci ya zo ya ɗinke wannan baraka ya haɗa su suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sannan wanda yana nuna mana yadda ya kamata duk lokacin da mai karantarwa ko shugaba zai zaɓi wani da zai ɗora masa aikin karantarwa ko aikin wani abu to ya tsaya ya dubi sifofi da suka cancanta kada ya dubi dangantaka ko daɗewa muna yi wa musulunci wani irin kallo wani lokacin sai ka ga mun gina raba buƙatu ko raba ayyuka a kan sanayya kawai na san kasafi don haka wani abu ya taso sai in ɗauka in ɗora maka ko kai ka ɗauka ka ɗora mun ba tare da duban na cancanta ba ko kai ka cancanta wani lokaci mu duba daɗewa ai an daɗe ana abu kaza da wane wane nan an daɗe da shi a tafiya don haka duk wani abu in ya taso shi za a sa ya yi ko da kuwa ga wani kan da ya fi shi ƙwarewa a kan wannan abu sai a ce wannan jeje ya zo ba za a ba shi ba in mai da musuluncin kamar wani kanikanci wanda ya daɗe yana ana bugawa da shi shi za a rabu da shi to wanda yana nuna mana ba haka ba ne ku duba yadda sallallahu alaihi wasallam da ya tashi zaɓen wanda zai ba wa jakadanci sai ya ɗauko Mus'ab ibn Ubay matashi saurayi ya ba shi wannan jakadanci tare da cewa akwai waɗanda suka fi shi shekaru amma kasancewar ya ƙware wajen yadda zai iya isar da wannan saƙo ɗin sannan ko mutum ne mai himma mai kazar-kazar mai kai kawo sannan kuma Allah ya ba shi harshe gwaggwaɓa na idan ya yi magana kowa zai fahimce shi zai gamtar da mai jayayya wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi ya ɗora masa wannan aiki duba wannan caffa bai'atul aqaba mutane biyu daga cikin Aus sun halarce ta wanda a da can a waccan karo na farko mutanen Khazraj ne guda shida amma yanzu ga mutanen Aus sun shiga cikin tafiyar wanda yake nuna maka an samu ci gaba kenan har an samu musuluncin yana faɗi kai har ma an samu daga cikin ƙabilar da take jayayya da wannan ƙabila ta Khazraj ta karɓi da'awar musulunci a hannunta wanda yake nuna maka ashe annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi hijira a cikin su zai iya ɗinke wannan barakar da take tsakanin su hajji ta shekara ta 13 ta zagayo mutane wanda suka karɓi addinin musulunci suka ƙaru a Madina suka kai su wajen 70 a bara su 12 ne amma sun kai 70 har da ma wasu mata guda 2 daga cikin su suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka samu haɗuwa da shi a asirce a ɓoye gudun kada Qurayshawa su san abin da yake faruwa da irin yarjejeniyar da annabi yake so ya kulla da waɗannan mutane cikin duhun dare suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi wata caffar a wannan gurin da ake kira Aqaba
a gurin da aljabratul uda gurin da ake jifa din da farko a inda yake a nan ne akai wannan chapter ta biyu an yi ta cikin dare a asirce a boye ba tare da Qurayshawa sun ji wannan boki ba Jabir dan Abdullahi har ila yau shi yake gaya mana yake cewa mutum 70 daga cikin mu su suka zo haji muka yi alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu haɗu da shi a Aqaba dan muka haɗu muka dinga tahowa daya bayan daya mutum daya zo ba gayya muka yi ba muka dinga tahowa daya bayan daya ko mutum biyu bayan mutum biyu har muka haɗu da shi a wannan guri suka ce ya rasulullahi yanzu kuma akan me za mu yi maka takfa za mu yi mubaya'a za mu yarda jeniya manzo sallallahu alaihi wasallam ya zuba ki yace za ku yi yarda jeniya da ni akan waɗannan abubuwa na farko za ku bi sawa'u cikin karkashin ku ko cikin katana abu na biyu za ku bayar da dukiyar ku sawa'u lokacin da kuke da samu mai yawa ko lokacin da ba ku da za ku bayar da dukiyar ku wajen ɗaukaka addinin Allah abu na uku yace da su za ku yi umarni da kyakkyawan abu za ku hana mummuna abu na hudu za ku faɗi gaskiya dan Allah ba za ku ji tsoron zargin mai zargi ba abu na biyar za ku tsaya ku bani taimako ku bani kariya ku tallafa mu yayin da nayi hijira na koma wajen za ku kare ni kamar yadda kuke kare ƴaƴanku da matanku da kawukanku da Allah maɗaukakin sarki kuma ya muku sakamako da alheri Jabir dan Abdullahi yace sai muka yi wa manzon Allah taffa As'ad ibn Zurara yayin da suka tafi za su yi wa manzon Allah taffa sai ya rike hannun manzon Allah shine mafi kankanta a cikin su sai yace a daka ko mutanen Madina ku dan daka yace kun sani ba mu yi tattaki muka riki gari har muka zo muka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama anan ba sai dan mun yarda cewa manzo ne daga Allah kuma mun san cewa yadda da shi fitar da shi daga garinsa mu maida shi garinmu abinda yake nunawa mun raba gari da sauran laraba wanda ba su yadda da shi ba kuma mun san cewa wannan zai haifar da kashe wasu manya-manya daga cikinmu wannan zai haifar da sara iri-iri na takubba da za su hau kanmu ya ce to ku tsaya ko dai ku yadda za ku yi haƙuri wannan abin ya same ku in kuna jin tsoro ba za ku iya ba to ku tsaya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan shi zai fi zama uzuri gare ku a gaban Allah yaro matashi kankani shi ya tsaya yana gaya musu su sani babban abu ne za ku jajibu wanda duk zai ɗauko musulunci ya kawo tsakiyar garinsa ya ce kuma sai an yi to ya sani ya yi fito na fito da dukkan magabta wannan addinin kuma ya sani cewa zai gamu da jarraba iri-iri yana ga zai iya haƙuri ko ba zai iya ba abinda As'ad ibn Zurara yake gaya masa ke sai suka ce kai tire hannunka ba abinda zai sa mu fasa wannan yarjejeniyar ba abinda zai sa mu tada baya suka yi masa chaffa a bisa waɗannan sharuɗa da ya muka ambata Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan sun cika sakamakon su aljanna haka nan mutanen Madina suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama chaffa ta za su yi biyayya za su tsaya da kafafuwan su kam a sai sun ga cewa wannan addini yayi nasara shi yasa Ubadatu bin Samit ya kirawo wannan chaffa ta biyu ya kirawo ta da sunan bai'atul harbi chaffa ta yaki ta fito na fito ta arkabu bayan an gama wannan chaffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku zabi shuwa gabani wakilai waɗanda za su zama wakilai a kai kan su za a dorawa nauyin kula da wannan abin da muka yi yarjejeniya a kanta da ci gaban da zai faru tsakanin mu da ku aka zaɓi wakilai 12 wakilai 19 daga Hazrat guda 3 daga Awf wanda ba sai mu ambaci sunan su ba da aka gama zaɓar wakilai Annabi sallallahu alaihi wasallama
ya gana da su ya ƙara ba su wata yarjejeniya ta musamman a matsayin su na cewa gabanni yace antum ala qaumikum bima fihim kufala ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي تكون يدا كوني وكيلي أكن ثورا يقومك جماعة الأمر كما ريان أدك وكيلي أكن دكا نفسه كون يدا سكتي نعم كون يدا وانا يلا أوكدا وانا يلا ما بنا درس بابندو daga cikin irin darussan da zamu karanta daga wannan cewa ita da'awa har kullum kada ka dinga duba yawa da tarin jama'a da suke binka kada dan kantar wato karancin waɗanda suke binka yasa ka ji tsoro kada ka dauka yawan shine zai sa ka samu karkashi har kai wani abu Allah madaukakin sarki shike bawa addinin sa nasara ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi an sako shi gaba a garin Makka an kada shi sakat duk inda ya sa kafa abokan gaba na bin sa a baya ana ta masa kitififi da makirci amma wannan bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya samu kewa har da zai ja da baya ko yace sannan kuma wanda yana nuna mana cewa in Allah ya dora ka akan aiki na isar da gaskiya har kullun kai kokari kada a sanya wannan gaskiyar da kake ciki da kake kai kada a sanya mata takunkumi kai kokari koda an sa maka takunkumi yi kokari yadda zaka fita daga ciki domin da'awar ka ta samu yancin boki nan da can kada ka yadda ka zauna ba tare da kana da cikakken yanci ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin tayin tunanin yadda zai fidda wannan da'awa daga cikin kokobi da kangi da take ciki a Makka ya saman mata wani fili mai yalwa wata farfajiya mai fadi inda za ta yi suku wacce ba tare da ta samu matsala ba shi yasa ya dinga yawo yana neman waye zai ba ni gudunmawa da mafaka waye zai ba ni kariya waye zai tsaya mu isar da wannan safi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa akan gaskiya mutum zai rabu da kowa ne ko da ɗan uwansa ne na jini idan har ɗan uwan nan nasa zai zama wato cika matsala ga wannan da'awa ɗin to zai iya raba gari da shi ka duba yadda waɗannan mutane na Aus da Khazraj suka yadda su raba gari da dangin su Larabawa gaba ɗaya su bata da kowa wajen kare manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hijira zuwa ga Madina wani abu ne mai muhimmanci a gunsa domin a Makka yana rayuwa cikin dangin sa dangin nan nasa suna ba shi kariya duk da cewa akwai sauran mabiyansa wanda ba sa samun wannan kariya din saboda suna da rauni to amma shi yana samun kariya ba wanda yake sai ya daga hannu ya dake shi in an samu wani wanda zai masa barazana to za a samu kuma cikin dangin sa koda ba musulmi bane wani wanda zai fito ya ce zai kare shi zai bashi ainihin tallafi to amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana rayuwa bane dan tankin kansa shi kadai yana rayuwa ne dan al'umma gaba daya saboda haka yayi tafafutukan cewa ya kamata a samu wani guri da kowa zai samu yancin bautawa Allah kuma wannan yana nuna mana dan kana mai karantarwa kai kokarin samarwa da wannan karantarwar kariya kada a taba ta kada a taba mabiyan wannan karantarwa wannan ba yana nuna ba ka da tawakkali ba domin wasu suna daukar musulunci kawai ko dubbalat kawai ka butule kunar bakin waki a'a musulunci yana son ka dauki matakai na kare kanka ka dauki matakai na kare da'awa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama dan kunar bakin waki ba a Madina a Makka bai ce wani daga cikin mabiyansa su zama dan kunar bakin waki ba a'a yace a samarwa ita da'awa din guri da zai ba ta kariya kuma kowa zai iya fitowa ya ce Allah Allah ɗaya ne ba tare da ya samu wasu waɗanda za su ce bai isa ba to wanda yana da kyau a kowane zamani a kowane lokaci inda duk musulmi suke su tsaya su karanta yanayin da suke rayuwa idan har da'awar su karantarwar su addinin su ba zai samu sakewa ba to su yi kokarin su samar wa kansu abinda zai ba wa addinin nasu sakewa ba kawai su ci gaba da rayuwa a cikin kundin bana ba kuma cikin nan za mu ga cewa a duk lokacin da za ku yi abu cikin taro to ya kasance akwai wani abu wanda shi ne zai kulle ku shi zai daure ku ba za ku saba ba in aka samu sabani za a sani daga ina kuskure ya fito annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya zauna da Hazrat mutanen Madina bai ce da su kawai su tunda kun musulunta ba ku shirya min masauki zai yi hijira to zai iya yin hijirar kuma ya je ya ga abin da ya tsammanin ba haka yake ba sai da ya yarda je da yadda za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza suka ce bin yarda za mu yi sannan ya je ya yarda cewa zai yi hijira din shi yake nuna duk sanda aka samu haduwa ta mutane akan wani abu to ya zama akwai abin da zai iya daure su wanda duk ya saba za a ce to ai akwai abu kaza da muka yarda ni da kai a yanzu an saba wannan abu to anan ne za a iya gane mai kuskure shi yasa yawanci haduwar mu ta aiki za mu haɗu mu ce za mu yi aiki iri kaza na taimako ga addini taimako ga jama'a amma babu da wasu tsare-tsaren da za mu iya gane cewa wata alƙibla muka sa gaba in mun yi kuskure ba za mu iya gane waye cikin mu ya kuskure ba saboda babu da wasu tsare-tsare rubutattu ƙayyadaddu waɗanda muka yi ittifaqi a kansa wanda kuma wannan kure ne a cikin tafiya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wannan ya nuna mana yadda ya kamata har kullum shugaba ya yi kokarin samun mazaje waɗanda su zai dora wa nauyi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen nan 70 sai da ya samu wasu wanda ya dora musu nauyi shugabanci kada ka saki mutane sakakai haka nan kowanne ka duba ka ga me zai iya yi ka ce wane yi kaza wannan yana taimakawa aiki yana ta a samu ci gaba cikin gaggawa an samu shiri shimfiɗa ta hijira mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi yarjejeniya da mutanen Yathrib mutanen Madina sun karɓi musulunci sun yarda za su kare shi za su kare addininsa za su kare daular da za a assasa ta musulunci Aisha take cewa Allah ƙara mata yarda ta ce lokacin da mutanen nan 70 suka gama abin da suka gama yi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi hankalin sa ya kwanta ya san cewa Allah ya sa masa gurin da zai samu kariya da tsaro ya sa masa wasu mutane da za su iya fito na fito da agwagwagwa da su a tufafa da su ba za su jar baya ba mutanen da za su iya hakuri da dukkan wani bala'i ya fahimci ya samu wannan har yake ga wa mutanen har yake ga wa musulmi a wannan lokaci yake cewa Allah ya nuna mun gidan da za ku yi hijira kasar da za ku yi hijira kasa ce mai tabo wacce take da dabino dabinai kasa ce wacce take tsakankanin duwar watsu guda biyu ita ce kasar Yathrib kafin a sa mata suna Madina yace fa man arada minkum an yakhruj falyakhruj an samu wurin hijira yanzu duk wanda zai fita hijira kofa abu da take sai ya fita mutane aka dinga fita aka dinga shiri ana ta fita a boye waɗanda suke iya fita a bayyane suka fita farkon wanda ya fara dirabarin Madina wato farkon muhajiri shine Abu Salama Abu Salama ibnu Abdul Asad shine farkon wanda ya fara hijira ya zo bayansa kuma Amir ibn Rabi'a shi ya biyo baya tare da matarsa wacce ake kira Laila bintu Abi Hasma ita ce farkon mace Laila ita ce farkon mace wacce ta fara diragarin Madina da sunan hijira sannan daga baya sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka dinga biyo baya suna sauka a gidajen mutanen Madina suna ba su ainihin kulawa suna ba su masaukai suna taimaka musu Salim Maula Abu Huzaifa shine ya kasance yana yi wa ainihin muhajiruna limanci a Quba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gina wannan masallaci Salim Maula Abu Huzaifa shi yake yi muhajiruna limanci lokacin da musulmi suka fara sulalewa suna yin hijira suna koma Madina, wannan sai ya fusa ta Qurayshawa, hankalin su ya tashi, suka ga cewa wajibi ne su tashi tsaye su ga cewa sun hana masu hijira yin wannan hijira din. Sai suka ce to bara su bi matakai daban-daban wajen su hana. Daga cikin irin matakan da suka bi, mataki na farko, a raba mutum da matarsa ko ƴaƴansa. Idan aka ce ba za a barka ka tafi da matarka ba, in mai raunin imani ne sai kai zamanka, ko za a raba ka da ƴaƴansa. Farko wanda ya hijira shi ne Abu Salama, kamar yadda muka faɗa, ya yi yunƙuri zai yi hijira da matarsa da ɗansa. Yayin da ya tashi zai fita sai surukansa sai suka ce mu ka dole ka fi ƙarfinmu, don haka ba za mu iya hana ka ba, amma wannan ƴarmu ce, yaya za mu kare ta ka raba ta da ƙasarta, ka raba ta da garinta. Sai suka kwace Abu Salama, shi kuma danginsa, sai suka yi hushi suka ce to idan ita ƴarku ce ɗan ai ba naku ba ne ku kaɗai, to kuma sai suka fizge ɗan, wajen fizge shi ma har suka yi masa targaɗe a hannu. Saboda haka Abu Salama ya kama gabansa ya tafi shi kaɗai. Tun daga ran nan ita kuma Ummu Salama sai ta riƙa fita bayan Makka, can bayan gari ta zauna tana ta kuka, sun raba ta da mijinta, ga shi kuma an raba ta da ɗanta, tana ta kuka tana ta kuka, har wasu daga cikin danginta suka tausaya mata suka ce ya kamata wannan baiwar Allah a ƙyale ta ta sai ta haɗu da mijinta, ko raba ta da mijinta ko raba ta da ɗanta. Saboda haka aka dawo mata da ɗanta, ta fita har zuwa Madina, ta samu wato wani mutum da ake kira Usman ibn Talha, Usman ibn Talha ibn Abi Talha, shi ne ya raka ta tun daga Tal'ib, gurin da ake kira Jirana a yanzu, tun daga wannan guri ya raka ta har zuwa Madina, sannan ya dawo Makka. Daga cikin irin matakan da suka dinga bi, akwai kokarin a raba mutum da dukiyarsa. Hijira za ka yi? Eh, hijira zan yi. To dukiyar ai da ka zo a nan ka same ta dole ka bar ta a nan, ba za mu baka ka fita da ita ba. Idan mutum mai kwaɗayin dukiya ne sai ya ce to ya haƙura. In kuwa mutum Allah ne da manzo a zuciyarsa kamar yadda suke a wannan lokaci, sai ya bar musu dukiyar. Haka suka yi wa Suhayb ibn Sinan ar-Rumi, wani mutumin Rum, yayin da ya zo zai yi hijira, sai fafuran Qurayshawa suka ce matsiyacin ka fitar ka kaka garin nan, a nan garin ka yi kuɗi, don haka wannan dukiyar za ka rasa ne, ka fita kai kaɗai ƙwal ɗinka ka tafi haka ne. Mun yarda, ya ce to na bar muku. Inda ƙyale ku za ku banne? Suka ce eh. Ya ce to na bar muku. Ya taka ya tafi. Lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaishi yake ce ma da shi Rabi'a, Rabi'al Bayt Aba Yahya, Rabi'al Bayt Aba Yahya. To ya Suhayb Abu Yahya, wannan ciniki da kai ciniki yayi riba, yayi riba, domin ciniki ne da sakamakonsa aljanna. Yana daga cikin hanyoyin da suka musu hana musulmi hijira a wannan lokaci, azabtarwa ko a tsare mutum, a ƙuƙumce shi, a ɗaure shi, a hana shi fita. Sayyidina Umar ibn al-Khattab da wani da ake kira Ayyash ibn Abi Rabi'a da Hisham ibn al-As, su uku ɗin nan suka yi alkawarin cewa za mu haɗu a wani guri da ake kira Tanazu, wani guri ne a kusa da Sarif, inda aka binne Maimuna mahaifa matar Manzo sallallahu alaihi wasallama. Suka ce mu haɗu a nan hijira ko uku, don haka suka samu mutum biyu suka samu haɗuwa, su ne Umar da Ayyash. Amma shi Hisham sai baban shi ya tsare shi ya ce ba zai fita ba, ya sa aka kulle shi, ya hana shi motsi, ya hana shi fita daga gida. Wannan shi ita ce magana sahihi ya dangane da hijirar Sayyidina Umar. Abinda yake yawo a baki kuma mutane suka fi sani cewa Sayyidina Umar lokacin da zai yi hijira ya fito wai ya zara takobi yana yawo garin Makka, yana cewa wace wane ne yake so ubansa ya yi asararsa, wane da yake so matarsa ta yi wabinsa, wane da yake so waye waye waye, wai duk mai so ya biyo ni bayan gari, wai aka kasa samun mutum motsi. Sayyidina Umar ya fita yin hijira, wannan ba gaskiya ba ne. Kissar tana da rauni. Kissar hijirar Sayyidina Umar, sun yi hijira ne shi da wancan Ayyash ibn Abi Rabi'a, kuma babu magana cewa wai ya fito yana cewa waye ya ita waye bai ita ba. wanda duk a istace da ifiya da ta shahara a bakin mutane. Wannan shi zai nuna maka irin yadda hanyoyin da Qurayshawa suka bi wajen su ga sun hana musulmi hijira. To lokacin da Qurayshawa suka ga Manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara samun magoya baya, kuma shi da magoya bayan su suna kokarin su yi kaura su sake gari, su je su kafa wani, su assasa wani garin, su assasa wata daular, sai suka ga cewa aiki ya dawo danyi, dole ne su tashi su yi yunkuri su ga cewa sun hana. Ina ga lokaci ya tafi kuma gashi har yanzu ma za a fara hijira, ban san ya za mu yi ba. Zan ba ku kanin labaran. Na ga lokaci ya tafi. Qurayshawa suka haɗu suka yi mitin yadda za su hana Manzo sallallahu alaihi wasallam shi da sauran sahabbansa yin hijira. Mitin ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin abinda aka tattauna a ciki. Allah yake cewa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ka tuna lokacin da kafirai suke ta tada din makirci, suke ta tada din kitififi dan su ga cewa sun tsare ka. Wato shawara ce ta wasu a kulle ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a kurkuku a hada shi yawo, a hada shi takat au yaqtuluka, ko kuma a kashe shi kawai shi ne matsalar, a kashe shi, an kashe shi shikenan addinin zai rushe. Au yukhrijuka, ko kuma a kore shi. Wa yamkuruna wa yamkuru Allah, suna tsara nasu makircin Ubangiji kuma yana tanadin abin da zai fitinci makircin su da shi. Wallahu khairul makirin, Allah shi ne mafificin wanda ya iya tanadin fuskantar kowane irin makirci na masu makirci. To haka daga ƙarshe dai suka yarda cewa a zaɓi saurayi daga cikin kowace ƙabila mafi ƙarfi a bashi takobi su je su samu Annabi sallallahu alaihi wasallama, su dukansu su yi masa dukan mutum ɗaya, daga nan jininsa ya warwatsu ya rarrabu cikin ƙabilu. Dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su iya yaƙar dukkan ƙabilun Larabawa ba, daga nan sai a samu zaman lafiya. Aisha ta gaya mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira, take cewa Manzo sallallahu alaihi wasallama a duk a kullum sai ya zo gidan Sayyidina Abubakar, sawa'u ko dai da safe ko ya zo da bareci, baya fasa ziyarar gidan Sayyidina Abubakar ko da sau ɗaya a yini. Ya ce ranar da Allah ya masa izini ya yi hijira, a ranar sai muka gan shi a cikin garji, lokacin rana ta taki ta yi zafi a lokacin muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, lokacin da bai saba zuwa ba. Lokacin da Sayyidina Abubakar ya gan shi sai ya ce ma ja'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'a, ko ma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'a illa li amrin hadath, manzo Allah ba zai zo a cikin wannan lokaci na garji ba sai dan da wani abu da ya faru. Sayyidina Abubakar yana zaune tare da ƴar uwa binnan, yana zaune tare da ƴaƴansa, yana tare da Asma'u, yana tare da Aisha da matarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abubakar fitar da waɗannan. Sayyidina Abubakar ya ce ƴaƴana ne mata, wani abu ne? Wato ya ce ba kakka damu, ko me ya faɗi waɗannan masu riƙe sirri ne, ƴaƴana ne. Ya ce to Allah ya min izini in yi hijira. Abubakar ya ce as-suhbata ya Rasulullah, misalan mu tafi tare. Manzo Allah ya ce as-suhba, tare za mu tafi. Sayyidatuna Aisha ta ce wallahi ba ta taɓa sanin ana yin kukan farin ciki ba sai a ranar da ta ga Sayyidina Abubakar yana ta kuka a wannan rana tarkab da hawaye. Ya ce ya manzon Allah, ga shi na tanadi ababen hawa guda biyu don wannan hijira. Ya tanadi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi za su hau don su yi wannan hijira. Sannan suka ɗauki Abdullahi ibn Uraiqin wanda shi ne zai yi musu jagora, shi zai nuna musu hanya. A wannan lokaci ma bai musulunta ba, yana mushriki. Suka biya shi akan zai nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hanya. Aisha da dukkan sauran dangin gidan Sayyidina Abubakar suka shiga aikin tanadin hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama, wasu suka dafa abinci, aka sa abincin guziri a cikin abin nan a cikin abin da za a annabi sallallahu alaihi wasallama zai dauka shi shi da sayyidina abubakar. A wannan lokaci ne sayyidatuna asma ta samu laqabin da ake kira zatul litaqai, saboda yadda ta yan ya gaba daurinta gida biyu ta daure ainihin a buhun da ta zuba guzurin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tulun da ta zuba musu ruwa, ta daure wannan da wannan yanki, ta daure wannan da wannan yanki, daga nan ake kiranta zatul litaqai. Sannan kuma suka samu wato Abdullahi ibn Abi Bakr, a wannan lokaci yana yaro kankani amma yaro mai wayo, akan cewa da sassafe da daddare zai je wajen su ya kwana, amma da sassafe zai dawo cikin Qurayshawa ya ji irin abin da ake tattaunawa na makirci, in ya zo in dare ya koma ya gaya musu duk abin da ake ci. Sannan ga Amir ibn Fuhaira, shi kuma maula ne, bararren bawa ne na sayyidina Abu Bakar, shi kuma ga dabbobi da yake kiwo, zai kore dabbobinsu in yamma ta yi ya je da daddare ya je ya kai wa sayyidina Abu Bakar, kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar su sha daga nonon wannan dabbobi, sannan ya koro su ya dawo garin Makka ba tare da mutane sun san me yake faruwa ba. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga gidan sayyidina Abu Bakar da shi da sayyidina Abu Bakar. Saboda hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fara ne daga gidan sayyidina Abu Bakar, ba daga gidansa ba, daga nan ne ba ai wannan tarihin suka fita. Akwai baddabali a cikin wannan, ba a zaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo gidansa da Abu Bakar, sannan ko hijirar ta fara daga nan, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya tsara, ya fi kowa iya tsari, sai ya kasance hijirar ta fara daga nan. Akwai kissa da ake bayarwa a sira cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwantar da sayyidina Ali akan shimfidarsa, ya fito ya samu waɗannan yara ya sun yi tsaye da bakamai, ya zuba musu ƙasa, ya karanta farkon suratul Yasin, sun yi bacci ya wuce. Wannan duk bata inganta ba. Abin da ya inganta shine abin da yake cikin Sahihul Bukhari a cikin Kitabu Manaqibul Ansar, babu hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa hijratu ta fara da gidan sayyidina Abu Bakar. Manzo sallallahu alaihi wasallama suka nufi gharu sau, wani kogo ne da yake kan wani dutse, a nan suka fara zama kwana uku. Akwai kissar da ake faɗa cewa lokacin da sayyidina Abu Bakar, lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake tafiya, sayyidina Abu Bakar ya bi shi a baya, ya bi shi a gaba. Na'am, wanda ya tabbata wani lokaci ya bi shi yana gaba, wani lokaci kuma ya dawo baya. Yana gaba yana tunanin cewa akwai wanda za su kullo ta gaba, in ya kuma tuna cewa wanda za su iya zuwa ta baya sai ya koma ta baya, ya dinga zariya tsakanin gaban ma'aikin sallallahu alaihi wasallama da baya. To amma akwai wani abu da ake karawa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito kafarsa ba takalmi, kafarsa ta fara fainewa, ya fara samun matsala a kafarsa, sayyidina Abu Bakar ya kinkime shi akan kafadarsa, ya je har ya kai shi wannan kogo. Sannan wani abin nan ya ga wasu rabuka, ya sa kafa ya toshe, mucizai suka fito suka yi ta faransa, shi kuma ainihin hawaye suna ta zuba daga idansa, suna zuba kan manzo sallallahu alaihi wasallama, manzo bai san me ake yi ba, wannan ma ba gaskiya bane. To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi kogo, Qurayshawa suka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga Madina, dole su tashi tsaye. Ya za su yi su ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai isa Madina ba? Za ka sai suka yi shelar wani kuɗi mai tsoka, cewa dukkan wani wanda zai kawo sayyidina Abu Bakar ko manzo sallallahu alaihi wasallama da rai ko matacce, a kan kowane ɗaya daga cikinsu za a ba shi taguwa 100. Saboda haka masu kwaɗayin nema, masu kwaɗayin su samu, suka zage dantsi, kowa ya zaro wuƙa, aka ce kafa bai dace ban baki ba, aka shiga yawo ana neman ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga. Shi kwaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake hanya, maimakon ya kama hanyar arewa kai tsaye inda daddai wajen Makka, sai ya kama hanya sai ya yi kudu maso gabas. Can gharu sau yake, sai ya yi can, su kuma sai suka dunguma, suka su kwana, aka shiga hanyar Madina ana ta neman annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam har suka samu zuwa inda wannan kogon yake, amma Allah madaukakin sarki kamar yadda wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nas la ya'lamun. Allah bai rijaye akan al'amarinsa ne. Suna wannan guri Sayyidina Abu Bakar yake cewa na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kogo, sai na daga kaina ina dubawa sai naga kafafuwan waɗannan mutane waɗanda suka kawo suke kokarin su kawo farbaki su kama. Sai na ce ya manzo Allah, law anna ahadahum ta'ata basarahu ta'ata ra'sahu la ra'ana, da ɗaya daga cikin su zai sunkuya ya leka karkashin kafafuwan sa zai gabu ya Rasulullah. Sai manzo Allah ya ce uskut ya Abu Bakar, ma zannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Sai Abu Bakar ishuru, menene tsammaninka da mutane biyu Allah shi ne na uku? Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wannan abu da ya faru, da yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa'anzal Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allah hiya al-ulya wallahu azizun hakim. Allah ce ku je idan ba za ku taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ku tuna, Allah ya taimaka maka. Lokacin da kafirai suka fitar da shi biyun ɗayan mutane guda biyu, lokacin da suke cikin kogo, lokacin da yake cewa abokinsa Sayyidina Abu Bakar a nan ya samu laƙabin sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan abotaka abokantaka da suke tsakanin Sayyidina Abu Bakar da manzo sallallahu alaihi wasallam ba wani ne ya kullata ba, rabbul izzati ne ya kullata. Haka dukkan wani wanda zai ce ya raba tsakanin Sayyidina Abu Bakar da manzo sallallahu alaihi wasallama da Allah yake fitona fito kuma Allah yake karyatawa, dan Allah ke kulla wannan abokantaka. Ake karantawa har Allah ya karanta iz yaqulu li sahibihi, Sayyidina Abu Bakar sahibu rasulillahi ne wa siddiquhu wa sadiquhu wa nafiruhu wa waziruhu wa khalifatuhu. Don haka dukkan wanda zai buɗi baki ya faɗi kalma ta ɓaci mara daɗi ga Sayyidina Abu Bakar, to manzo sallallahu alaihi wasallam yake cin zarafi, manzo yake zagi. Allah ya ce lokacin da yake cewa abokinsa kada ka yi baƙin ciki, Allah yana tare da mu, sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ya ƙarfafa shi da wata rinduna wadda ba ka ganinsa ku da idanuwanku. Allah ya sanya kalmar waɗanda suka kafirta ita ce a ƙasa, ya sanya kalmar Ubangiji ita ce a sama, kuma Allah gagaraba dau ne mai hikima. Wannan shine gaskiyar abin da ya faru. Allah shi ya bada kariya, ya bada tsaro ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai ruwaya da take ta inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mala'iku sun yi gadin wannan guri, sun dinga kawar da fuskokin kafirai daga wannan kogo. Shine Allah yake cewa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, sune waɗannan mala'iku. Wannan ya inganta, amma batun cewa akwai wasu tattabaru guda biyu da aka zo aka samu sun yi kwai da kuma ainihin wannan matunansa a gizo-gizo ga gizo-gizo, shi kuma ya yi yanarsa a jikin kogo ɗin. Kafirai suka ce ya za a ce mutane suna cikin nan, ga kwan tattabaru inda za a bi ta nan sai an take su, ga kuma yanar gizo-gizo a bakin gurin, alamar cewa wannan guri ba wanda ya shiga. Wannan kissar ita ma ba gaskiya ba ce. Suraqa ibn Malik yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ji irin gwaggwabar wato mukafa'a da anda aka ce ga wanda duk ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabinsa Sayyidina Abu Bakar, za a bashi na raƙuma 100. Da ya ji haka ya je ya dau sirdin sai dorawa abin hawansa ya su kwana. Akwai kissa mai tsawo, za mu takaita ta. Ya nufi inda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake bayan yayi rantsansa da kibansa, duk sanda ya buga kibiyar ta nuna masa kada ya ji, amma da ƙarshe ya sa kafa ya shure kibiyar. Wannan kibiyar ta rantsar su na jahiliya ya ce ta tafi, yana cikin tafiya wannan dabbar tashi ko kuma tabuwar ko raƙabin nan dokin nashi da yake kai ko godiyar da yake kai, kafafuwan ta suka faɗi suka nutse cikin ƙasa. Daga baya ya taso ya sake su kwana, haka ta faru har sau uku. Ya fuskanci cewa waɗannan mutane akwai tsaro daga Ubangiji tattare da su. A lokacin ne ya saduda ya dawo, maimakon ya kama su ko ya kai musu ɗauki, sai ya dawo kuma yana ba su labarin abinda ya baro na shirye-shirye da tanade-tanade da Qurayshawa suka yi. Daga wannan lokaci ya musulunta, ya miƙa wuya shi ma ya zama musulmi, ya fito Makki mai neman san Manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabinsa, ya koma yana musulmi. Haka Ubangiji yake canza abu cikin kankanin lokaci tsakanin rufe ido da buɗe shi, sai Allah Maɗaukakin Sarki ya canza yanayi zuwa wani yanayi sabo. Musulmin Madina sun ji labarin Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo kai yana tahowa, don haka suka dinga fita kullun safiya suna zuwa su leƙa su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ko bai iso ba. Haka suka yi ta yi har wata rana wani Yahudi yana kan wani tudu yana neman wasu bukatunsa, sai ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin sayyidina Abu Bakar Safi ya rugo cikin garin Madina yana ma ya ma'ashar al-Arab qad ja'a hadha jaddukum alladhi tantazirunahu qad ja'a, ga rabban da kuke jira, rabban da kuke ta jira kuna ta tare gashi nan ya taho. Musulmi suka tashi suka dau makamansu suka je suka taro Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka a Quba, ya isa Quba, ya sauka a Quba a ranar Litinin a watan ainihin Rabiul Awwal. Kissar da ake bayarwa cewa wasu daga cikin mutanen Madina mata da maza sun tare shi da dundufa suna kida suna tsala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da, da sauran su. Wannan kisa ita ma bata inganta ba. Saniyatul wada, saniyatul wada ba daga jihar Makka take ba, ba da ba kofar shigowa Madina bace ga wanda yazo daga Makka, kofar shigowa Madina ce ga wanda yazo daga Sham. To da ka wanda ya biyo ya taho Madina daga arewa shi zai abin nan, ba wanda ya taho ta daga kudu ba. Saboda haka wannan saniyatul wada kawai ita kadai ta isa ta nuna maka wannan kissar, kissa ce da ba su inganta ba, baya kiya kata a cikin dalailin nubuwa amma ba ta da inganci. Saboda haka babu wata dundufa, hatta shi ma da ya rawaito ta bai ce da dundufa ba, wasu ne suka ƙara dundufa din, waƙar ba ta inganta ba, sannan kuma aka zo aka ƙara wata dundufa a ciki har masu dundufa suka samu abin faɗa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gina masallacin Quba a zamansa na Quba. Wannan masallaci shi ne farkon masallaci da aka asasa a kan taqwa, wanda Allah ya bada la masjidun usita ala taqwa fi awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Wannan na Quba shi ne masallaci wanda aka fara asasawa kafin a asasa masallacin Madina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna na wani ɗan lokaci a Quba, sannan kuma daga baya ya taso ya shigo garin Madina tare da sayyidina Abu Bakar da mutanen da suke tare da shi daga cikin mutanen Ansar waɗanda suka rako shi, da wasu mutane daga cikin Muhajirun waɗanda suka haɗu da shi a wannan wuri, suka shigo cikin Madina a wannan rana. Madina ta yi farin ciki, farin cikin da ba a taɓa ganin irinsa ba, kamar yadda sayyidina Anas yake cewa rana guda biyu ba za a manta da su ba a Madina. Ranar farko da Manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina, Madina ta yi haske, hasken da ba a taɓa ganin irin shi ba. Sai rana ta biyu, ranar da aka ce yau Manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, Madina ta yi irin baƙin da ba a taɓa ganin kamarsa ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shigo ya sauka gidan Abu Ayyub al-Ansari. Da ya zauna gidan ƙasa, wato a ƙasa yake Abu Ayyub al-Ansari da matarsa yana sama. Daga baya Abu Ayyub al-Ansari shi da matarsa suka ji damuwa, yaya za a yi Manzo sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa su suna samansa. Har wata rana ma ainihin wani tulunsu ya faɗi ruwa ya zube, a ranar suka ɗauko bargonsu ana tsananin sanyi, suka ɗauko bargonsu gaba ɗaya suka dinga tsane wannan ruwa ɗin kai ya zuwa Manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma ba su da wani bargon da za su ruwa a ranar sai shi kaɗai. Gaba Abu Ayyub al-Ansari ya ga ba zai yiwu ba, shi a ce yana sama Manzo Allah yana ƙasa, ya matsa wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da Manzo ya koma sama shi kuma ya dawo ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gidansa tsawon wata ɗaya, sannan kuma ya je ya gina gidansa da masallaci da ɗakunan matansa ko da gidajen matansa, saboda mata Annabi sallallahu alaihi wasallama kowace gida gare ta daban, ba a gida ɗaya suke ɗaki bayan ɗaki ba, kowace da gidanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ya haɗe su a farfajiya guda ɗaya, ya gina masallacin sa wanda da asali akwai wata makabarta da kuma gurin ainihin shanyar dabino ya saye shi da kuɗi aka gina masallaci wanda shine masallacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda duk wanda yake haji zai yi salla a wannan masallaci to haka dai hijira ta cika abubuwa da dama ba za mu iya faɗa su ba akwai wasu darussa masu yawa karkashin abinda muka faɗa din nan amma babu lokacin da zamu karanto su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa Allah ya sa mana abizanu mu gaba daya abinda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh